sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci, da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 17 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta gargadi mazauna unguwanni da ke kusa da gabar ruwan jihar da su zauna cikin shirin ko ta kwana sakamakon ambaliyar ruwa. Farko wacce rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a Oregon da ke kudancin Amurka, a cewar masu hasashe, yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kulli yaumi. Wutar Butler a Oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a fadin Amurka ta yamma. Da yammacin ranar Alhamis, ma'aikata sun dauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a Oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turnuki sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai karfi. Wutar ta Butler ta yi fadin kilomita 976, fadin da ya zarce girman birnin New York, galibi kuma an gaza shawo kanta. Sojojin yankin Tigiri a arewacin Habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati 1,000 da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin, inji shugaban jam'iyya mai mulki, yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai. Da yammacin jiya Juma'a ne da Bristin Gabriel Markel, shugaban jam'iyyar 'yan tawayen TPLF ta Tigiri, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho ɗan Adam cewa sun sake ƙananan sojoji 1,000. Ya ce har yanzu akwai sama da sojoji 5,000 da ke hannunsu, kuma za su ci gaba da rike manyan jami'an wanda za su fuskanci shari'a. A cewar shi, tuni aka kwashe sojojin da mota zuwa iyakar kudancin Tigiri da yankin Amhara a jiya Juma'a, amma bai wani ƙarin bayani game da wanda ya amshi sojojin ko kuma yanda aka tattauna batun sakinsu. Kasar Afghanistan ta faɗa yau Asabar cewa wasu da ba a san ko su wane ne bane sun sace 'yar jakadan kasar a makwabciya Pakistan na ɗan lokaci kana sun azabtar da ita sosai. A wata sadarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin Kabul, inda ta yi tar da lamarin, ta ce silsila Alik Hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin Pakistan Islamabad, inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama. Sadarwar ta ce bayan masu garkuwar sun sake ta, an kai Alik Hill zuwa asibiti domin mata jinya. Kabul ta buƙaci gwamnatin Pakistan ta gaggauta zakulowa tare da gurfanar da waɗanda suka aikata hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana fuskantar karuwar kamuwa da COVID-19 da kuma mace-mace. Nau'in coronavirus mai yaɗo cikin gaggawa ta Delta ita ce galibin sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da bai musu allurar rigakafi ba. Jihohi hudu inda mutane ba su yi rigakafi sosai ba su ne ke da kashi 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata, amma cutar tana ƙara yaduwa a jihohin Amurka 50 a cewar jami'ai. Jiya Juma'a ne daraktar cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka Dr. Rochelle Walensky ta faɗa cewa a wancan mako kamuwa da cutar cikin wuni guda ya kai 26,000 a Amurka. Ta ce cutar tana zama annoba ga mutane da ba su yi rigakafi ba. Da yammacin jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya biyo sahu, inda ya jaddada kalaman na Walensky, yana mai cewa annobar da muke da ita tana nan ne a tsakanin waɗanda ba su yi rigakafi ba. A ƙarshe, nasarori da ƙungiyar ƙwallon kwandon Najeriya ta da Tigers ta yi a wannan mako a wasannin zubunta da Amurka da kuma Argentina sun ƙara haskata a yayin da take shiga gasar duniya ta Olympic. 'Yan Najeriyar su kaɗai ne ƙungiyar ƙwallon kwando daga nahiyar Afirka da za su fafata a wasannin na Tokyo. Duk da wasu 'yan matsaloli, wasan 'yan Najeriyan ya ƙara wa magoya bayansu ƙwarin gwiwar cewa akwai yiwuwar za su ci wata lambar yabo. A ranar Asabar ne da Tigers ta ci 'yan ƙungiyar zakarun wasan NBA ta Amurka da ci 90-87 a birnin Las Vegas, inda ta yi tarihin ƙasa da ƙasa ta zama ƙungiyar farko daga nahiyar Afirka da ta lallasa Amurka. A ranar Litinin kuma kungiyar ta Najeriya ta kuma ƙara kaimi inda ta lallasa ƙasar Argentina wacce ke matsayi na hudu a duniya a wasannin ƙwallon kwando da ci 94 da 71. Sai dai kungiyar ta Najeriya ta sha kashi yayin da ta kara da Australia da ci 108-69. Shi ne farkon rashin nasara da Najeriya ta yi yayin da take shirin shiga wasannin Olympic, amma duk da haka magoya bayan da Tigers suna kyautar zaton Najeriya na iya samun lambar yabo.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnatin jihar Legas da hukumar bada agajin gaggawa ta kasar sun gargadi mazauna birnin Legas da su kasance cikin shirin kota kwana sakamakon ambaliyar ruwan sama da ke ci gaba da mamaye wasu unguwanni da ke gabar ruwan jihar. Filinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai shi wannan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haifar da ambaliya sassa daban-daban na birnin Legas ya kuma haifar da hasarar kayayyaki da dukiyoyin al'umma na miliyoyin naira. To sai dai kawo yanzu babu labarin ko an yi hasarar rayuka daga hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA kamar da kakakin hukumar da kula da yankin shiyan kudu maso yammacin Najeriya Muhammad Farin Lauye ya sanarwa manema labarai a wata sanarwa da ya fitar. Yankuna ko anguwanni nan da wannan ruwa da ya fi shafa sun hada da tsibirin Legas da kuma yankunan da ke gabar ruwan Legas. Wayannan dai yankuna ne da ko a can baya ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a duk lokacin da aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a birnin Legas. Hotuna da mazauna birnin na Legas suka raba ta kafofin sadarwa dai ya nuna yadda motoci suka yi tsundum cikin ruwa a yanda wasu hanyoyin ma suka rufe dungurungun musamman a yankin Marina da ke kunshe da yan ma'aikatu masu zaman kansu kama daga bankuna da cibiyoyin inshora da sauran kamfanoni masu zaman kansu. Karanar hukumin na Legas da wannan ambaliyar ruwa ya shafa dai sun hada da tsibirin Legas da Eti Osa Alimosho Ikeja Ojo Kosofe Apapa Epe Oshodi Isholo da Shomolu da Shurulere da Ifilodun. To koya wannan ambaliyar ruwan ya shafi mazauna birnin na Legas musamman ma da yan kasuwa da ke hada-hada na yau da kullum wanda kuma ambaliyar ya haifar da tseko ga harkokinsu. Ga dai abinda wasu 'yan kasuwa mazauna birnin Legas din ke cewa.
To gaskiya abinda ya shafi wannan ruwa da Allah subhanahu wata'ala ya saukar abu ne wanda iko ne na Allah, kuma kai dan adam ba za ka iya cewa za ka dagatar da shi ko ka ce me yasa Allah ya yi ba. Kawai dai illa iyaka duk abinda Allah ya yi daidai ne. To amma tabbas wannan ruwa ya dan shafe mu yanayin kasuwancinmu. To ruwa bai bari mutane sun fita sun yi harkokinsu ba, balle har su je su nemo kuɗi su kawo gurinmu.
To gaskiya bara mu ce bai shafi harkokinmu ba, saboda ruwa irin wannan especially ga mutum ɗan kasuwa ire-irenmu dole sai ka ɗan ga canji ba da kaso ba. Amma kuma duk yadda Allah ya yi dai shi ne mafi alkhairi. Duk yadda za ka ga ya ɗan dakatar ma da wani abun ta wata fuskar kuma zai zama alkhairi gare ka da kuma wasu wanda su sai ma an yi ruwan harkokinsu zai ja insha Allah.
Kamar yadda ka tambaye ni, gaskiya wannan ruwa kan ai ruwa yayi ba zato ba, musamman wannan damunan da muke gani an dade ba ruwa makamancin irin wannan ba. Idan ruwan ne ya ci gaba da irin wannan gaskiya za a samu kalubale. Wanda kai jiyan nan ma gaskiya ya shafi kasuwancin mu na fada tashi, tunda mu ɗan kasuwa ne sai mun fita ake samun dan abin da za ce musamman yadda ƙasa take ciki yanzu nan.
Kawai yanzu dai gwamnatin tarayya Najeriya ta nuna hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta shawarci mazauna birnin Legas da sauran jihohi da ke yankuna da tun farko akai hasashen za a fuskanci ambaliyar ruwa da su dinga ɗaukar matakai na kada kwana da kuma kiyayewa a duk lokacin da aka fara samun ruwa domin kaucewa ambaliya da zai kai ga hasarar rayuka. Tuni dai masana kimiyyar yanayi suka alakanta wannan ambaliyar ruwan na birnin Legas da dumamar yanayi wanda ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa. Shin dokar kasa ta baiwa gwamnatin Zamfara ikon sauye sheka duba da cewa a baya da aka yi shari'a cewa aka yi PDP aka baiwa kujera ba gwamna ba. Mai tambaya Baffa Haruna Bajoga, kungiyar Arewa Media Writers. Assalamu alaikum sashin Hausa. Kawo yanzu waɗanne nau'ukan manyan mutane ne Twitter ta taɓa goge rubutunsu a duniya? Me yasa take hakan? Me yasa Twitter ta goge rubutun shugaba Buhari? Wace irin asara kamfanin zai yi? Mai tambaya har ila yau Baffa Haruna Bajoga. To idan Malam Baffa Haruna Bajoga na saurare, ga amsar tambayar ka ta farko kan ko shin gwamnan Zamfara na da damar canza sheka, wadda wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya Madina Dauda ta samo daga Dr. Mai Nasara Kogo Umar, wanda yace
to wannan tambaya ta canjin sheka da gwamnan Zamfara ya tasi yayi daga jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar APC tana da madubi biyu. In muka kalle ta a siyasance, to zamu ga cewa abu ne wanda yake bambara kwai, domin lokacin da shi ya zama gwamna ba wai shi baya cikin waɗanda suke kamar misali in ce ƴan takarar da suke a gaban kirji, saboda jam'iyyar APC ita ce ta ci jam'iyya, ta ci zabe. To amma kuma sai kasance ta samu kurakurai wajen yin ta na fidda dan takara da sauransu, kuma aka samu rikice-rikice a cikin gida, babu ma amincewa a kanta kamar mai wane ne ma dan takara, wanda ya kai ga aka duba a tsare-tsaren dokokin zaɓe, to ba su ma da dan takara isu jam'iyyar APC. To sai aka ce to jam'iyya ta biyu wanda take tana da tsari wanda yake ta fidda dan takara a shari'ance ita ce aka ce ta ci wannan jam'iyya. To ta yanda shi gwamna Dr. Bello Mutawalli ya zama gwamna kenan a jihar Zamfara karkashin jam'iyyar PDP. To in aka kalli haka za a ce eh haka. To amma idan aka duba abin ta fuskar madubin shari'a, to za a ga cewa magana ta wuce haka, domin a shari'ance ba magana ne da magana ne na an zabe ka, amma duk wanda aka zaba ya zama a matsayin gwamna, to a shari'ance idan ya bar wannan kujera ta gwamna yayi abun nan, idan ya bar kujera ta gwamna ya koma wata jam'iyya, ya bar wannan jam'iyya da ta kawo shi, to yana da damar da zai yi wannan a shari'ance. Kuma idan yayi wannan ba zai shafi magana cewa ai dole jam'iyyar shi ta sake kawo wani ya zama gwamna, ko kuma shi kuma dole ya sauka akan kujera saboda jam'iyya ta kawo shi. Ita jam'iyya kamar mota ce, idan ta riga ta kawo ka a matsayin kujera, to a lokacin da kake kan kujerar nan in wani abu ya faru ko kace zaka sauka, to za a yi la'akari da me ya tanaje-tanajen doka akan wannan kujera. Saboda haka ana magana gwamna ne, ba ana magana jam'iyyar da ta kawo shi ba, ko kuma shi Bello Mutawalli. A shari'ance abin da take kenan. In muka dauki sashe na 220 har zuwa 226 kusan da shida na abun nan na tsarin mulkin Najeriya mu, to ya bada tanaje-tanaje na yanda ake tafiyar da harkokin siyasa, musamman 223 inda ya bada ka'idojin jam'iyya da kuma ka'idojin yanda za a yi takara da sauransu abubuwa. To in muka yi la'akari da irin waɗannan abubuwa, to ba wai wata doka ce ya karya ba, yana da hurumi da zai iya canza kowace jam'iyya. Su inda ake cewa idan ka canza jam'iyya za ka iya barin kujeraka, ya shafi 'yan majalisa ne kawai, shine tanajin da tsarin mulkin mu yayi, amma bai shafi wanda yake a mukamin gwamna, ko wanda yake shugaban kasa, ko wanda yake minista, ko wanda yake da duk wani mukami ba. An yi dan bangare daya daga cikin bangarorin da in za mu gyaran tsarin siyasa muto za a yi gyara, ya kamata a ce irin wannan mataki ya shafi kowane mataki na mulki, ko na mukami, ko na jam'iyya, amma ba a ce kawai 'yan majalisa kawai ba. To amma ba a yi mu da wani zabi, haka doka take, haka tsarin yake, ba wani abu yayi ba, ya koma wata jam'iyya. Saboda haka tunda ya koma jam'iyya, sai dai mu iya duba da cewa a hurumi na tsarin siyasa mu da kuma dokokin da muke da su, to ba daidai bane shi kuma dan ya koma ya ce zai tursa samun mataimakin shi. Mataimakin shi ya ce yana nan a jam'iyyar PDP, wannan zabin shi ne, kuma doka bata hana cewa jam'iyya na jam'iyya, gwamna na jam'iyya kaza, jam'iyya na a bambancin, mataimaki na a bambancin jam'iyya ba. Kuma doka bata hana cewa don alal misali ka canza jam'iyya a matsayin ka na gwamna, jam'iyyar da ka shigo ka ce zaka rusa duka matakan mulkin ta na jam'iyya, to wannan mukamin ka na gwamna bai shafi shugabanci na jam'iyyar da kai koma ko kuma ka bari ba, wannan mataki ne na daban. Wannan shine abin da zan ce, abu ne mai sauki a siyasa, ce aka kalle shi za a ga babbar kwai, amma a shari'ance bai da wani rodan ba.
To sai kuma tambayar Malam Baffa Haruna Bajoga ta biyu. Kan irin manyan mutanen da kafar Twitter ta taba goge rubutunsu da kuma dalilan goge na mutane irin shugaba Buhari na Najeriya. To idan Baffa Haruna Bajoga na saurare ga kashi na daya na ansar da mai shirin nan na matasa a duniyar gizo Shamsi Hamza Ibrahim ta samo daga Husaini Abdulkarim Ibrahim shugaban manhaja Easy Gis wanda ya ce
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan wannan tambaya ta Twitter ni abin da zan iya faɗi shine ita kamfanin Twitter kamfani ne na sadarwa na zamani wanda kuma yana da sharuɗin shi da ake aiki da shi. Za ka zo ka yi rijista kuma ka yi kuluri ka yadda da abubuwan da suka sa shine kamar abin da ke guidelines wanda suke aiki da shi. Kuma idan ka saba kan wannan guidelines din da kake yi da shi to sukan yi kokari su goge wannan tweet din naka ko kuma su suspend shi wannan account din naka ko kuma su kore ka daga shi wannan shafi nasu tunda sana'a ce suke yi kuma ba sa son abin da zai zo ya tayar da tarzoma da sauransu. Amma in muka dawo kan bayani kan na Twitter da ake gogewa na shugaban kasa, shi wannan an goge shi ne saboda su akwai wa'anda suka ji abin bai musu dadi da wannan tweet din ba, wanda suka ji suka yi report reporting ake yi. Mu ma yanzu kai ma yanzu haka idan kaga an makala wani abu wanda baka ji dadin shi ba zaka iya zuwa an kai clicking a sama zaka ga button inda yace maka kai reporting to zaka yi reporting ka ce wannan ba baka yi da shi ba. So akwai adadi da ake dauka na idan mutane suka kai wannan adadi suna cewa ba su yadda da wannan abin da ka saba to ita Twitter kuma sai ta goge. Sannan bancin haka nan kuma tana da naka mechanism da take da shi wanda yake sawa kuma tana duba tana ganin ko kai batanci ko kai posting wani abu da zai tada tarzoma shi ma tana gogewa da kanta ko da mutane ba su yi register ko suka faɗa mu cewa wannan abin yana da tashin hankali ko kuma an yi reporting din shi ko ba a yi ba. So bayan wannan kuma shi wannan kamfani abin da yake yi da shi shine al'ummar da suke kai da sauransu yakan yi amfani da information nasu yana abin da ake kira marketing wanda kuma shi ke kawo shi kamfanin kuɗi kan abubuwan da yake akan wannan abin target marketing. So idan aka kore su yanzu kamar irin Najeriya ta kore su mutane da yawa za su riƙa using VPN. So in da kake tambayan cewa ko za su yi hasara to lalle kamfanin sun yi babban hasara ba wai za su yi hasara ba suna hasara sosai saboda suna neman location ɗinka kafin su samu su sayar da sakon da suke son samu. So in kai amfani da VPN sai ka ce ka koma wani ƙasa shine ake kira virtual private network ka koma wata ƙasa. To koma wata ƙasan kuma kaga ya lalata ita data wannan ƙasar kuma ka lalata data ka kai ƙasar da ka fito shine ake cewa noisy data. To wannan data din sai ta zama ba ta da amfani ma shi wannan kamfani shi yasa kaga kamfanin yanzu sun zo sun ce a sasanta su zauna da su da ƙasar su yi. Ita Twitter a cikin jerin waɗanda suka fi kowa mutane da ke amfani da ta a duniya ita ce ta 17. Akwai kamfanunuka irinta waɗanda suna da musun fita mutane ninkin bininkin a duniya suna da mutum miliyan 400 a adadi su Twitter din. Amma in ka dauki kamar irin su Facebook da sauransu da suke da mutum biliyan 200 da miliyan 700 kaga babu ko kusanci tsakanin su da shi. To a sakari su ma suna kokarin su girma ne so kuma dakali su daga kasa kamar ta Najeriya lalle zai shiga cikin abubuwa na damuwa da suke a ciki. Ina fatar wannan ya gamsar da Malam Baffa Haruna Bajoga daga karamar hukumar Funakayi jihar Gombe.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan dalilan goge rubutun wasu manya a Twitter da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Dr. Mai Nasarar Kogo Umar da Malam Husaini Abdulkarim Ibrahim da suka amsa mana tambayoyin da wakilan sashen Hausa Madina Dauda Nadabo da Shamsi Hamza Ibrahim, ni Ibrahim Kalma Si Garba ke muku fatan alheri.
To a gaida Ibrahim Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan wakar.
Rabuna
Adalla. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta bayyana cewar har yanzu tana nan kan bakanta da zawarcin dan wasan gaba na kungiyar Tottenham Harry Kane. A daidai lokacin da ake tunkarar so ma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022. A can baya da kungiyar ta City ta ce dan wasan akan kudi fa miliyan 100. To sai dai kuma an ruwaito cewa Tottenham ta ce za ta iya ce fanar da dan wasan ne kawai akan kudi fa miliyan 100 da karin zaratan yan wasa biyu. Haka kuma an ruwaito cewa City din a yanzu ta shirya sadaukar da wasu daga cikin yan wasanta Gabriel Jesus, Fernando Silva, Raheem Sterling da Riyad Mahrez domin samun Harry Kane. To sai dai sabon kocin kungiyar ta Tottenham Nuno Espirito ya ce za su yi magana da dan wasan idan ya dawo kungiyar daga hutun karshen kakar wasanni. Kaptin din na kungiyar ta Tottenham da Ingila mai shekaru 27 yana son cimma daidaito ta fahimtar juna da kungiyar domin sauya bagire. Haka kuma kocin ya bayyana cewa Gareth Bale ba zai dawo kungiyar ba bayan kwashe tsawon kakar wasanni da ta shige akan aro daga kungiyar Real Madrid. A dai bangaren kuma dan wasan gaba na kungiyar Chelsea Olivier Giroud ya cimma matsayar barin kungiyar zuwa AC Milan ta kasar Italia a kwantaragin shekaru 3 da ba a bayyana adadin kuɗin ta ba. Giroud ya koma Chelsea ne daga kungiyar Arsenal a watan Janairun shekara ta 2018 akan kuɗi fa miliyan 18. Dan wasan mai shekaru 34 ya gode wa kungiyar ta Chelsea a shafin sa na Twitter a daidai lokacin da yake kokarin soma sabon rayuwa a Milan. A zaman sa na Chelsea dai ya zura mata kwallaye 39 a cikin wasanni 119 da ya buga mata, inda kuma ya sami lashe gasar zakarun Turai da FA Cup a kungiyar. Yan wasan kwallon kafar kasar Jamus da za su wakilce ta a gasar wasannin Olympics na Tokyo sun fice daga filin wasa ana saura mintuna 5 a karkare wasan a wata fafatawar sada zumunci da suka buga da kasar Honduras sakamakon kalamancin zarafi na wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan su Jordan Torunariga. An buga wasan ne ba tare da yan kallo ba a cikin mintuna 30-30 kashi 3. To amma kuma ba a karasa ba alhali wasan yana a kunnen doki da ci 1-1. Hukumar kwallon kasar Jamus ta wallafa zargin na yi wa dan wasan nata kalaman wariyar launin fata a shafin ta na Twitter. To amma kuma takwarar tata ta kasar Honduras ita ma ta wallafa nata sakon inda ta ce rashin fahimta ne kawai ya janyo aukuwar lamarin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a Oregon da ke kudancin Amurka a cewar masu hasashe, yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kulli yaumi. Wutar Butler a Oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a fadin Amurka ta yamma. Da yammacin ranar Alhamis, ma'aikata sun dauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a Oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turnike sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai karfi. Sojojin yankin Tigiri a arewacin Habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati 1,000 da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin, in ji shugaban jam'iyya mai mulki, yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai. Da yammacin jiya Juma'a ne da Bristin Gabriel Markel, shugaban jam'iyyar 'yan tawayen TPLF ta Tigiri, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarhon ɗan adam cewa sun sake ƙananan sojoji 1,000. Ya ce har yanzu akwai sama da sojoji 5,000 da ke hannunsu kuma za su ci gaba da rike manyan jami'an wanda za su fuskanci shari'a. Kasar Afghanistan ta faɗa yau Asabar cewa wasu da ba a san ko su wane ne bane sun sace 'yar jakadan kasar a makwabciya Pakistan na ɗan lokaci kana sun azabtar da ita sosai. A wata sadarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin Kabul inda ta yitar da lamarin, ta ce silsila Alik Hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin Pakistan Islamabad, inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama. Sadarwar ta ce bayan masu garkuwar sun sake ta, an kai Alik Hill zuwa asibiti domin mata jinya.
To masawar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da asuba. Wasu abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hail-Hail da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.